kafirun yau muna ranar alhamis 17 ga watan ramadan shekara ta 1442 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta zo daidai da 29 ga watan hudu shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya Sheikh Salim bin Musa malami da ke nan cikin Nasawa Kaduna muna cikin suratul Zakir za mu tashi aya ta 34 malam Salim Musa malami shi zai jabaki Sheikh Fadru Abdullah Maraya shi ne zai mana fassara akramukum Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب هزكيلي شكرا دا مكانا باين ياغي عوا فرعون شي ودو واند الله يبقى تدشي يباب واند بيئي شريع تدشي سي يتشي ونن kokari da kuke na kashe annabi Musa da kuma kafircewa Allah da ƙaryata ni abu ne wanda kuka gada domin yayi magana wasu fahimta ba sai zai ba su tarihi yanzu cewa ko ƙabilar Kibdawa da nake magana da ku yanzu ƴan uwana din nan to ai kafircewa Allah da ƙaryata manzanni da ƙoƙarin kashe manzanni kun gaje shi yace ga misali walaqad ja'akum yusufu min qabli bil bayyinati walaqad ja'akum yusufu duk sanda aka ga lamul qasami to akwai al qasamul muqaddara ko al qasamul muqaddar kafin lamun kasami din wato akwai rantsuwa wacce ake kaddarawa kafin lamun kasami kamar wannan lamun da ta zo bayan wannan nan wato kamar ya ce ne wa izzati rabbi wa jalalihi laqad ja'akum yusufu min qabl na rantsa da buwaya da girman ubangiji na wallahi haqiqa Yusuf ya zo muku bil bayyinati da hujjoji bayyanannu ya zo muku da mu'jizozi daga Allah waɗanda suka nuna lalle akwai Allah kuma suka nuna cewa Allah ɗaya ne kuma suka nuna cewa lalle shi manzo ne na Allah kuma ya zo muku da wannan mu'jizozi ne waɗannan ayoyi bayyanannu min qablu kafin zuwan annabi Musa nan ya ce annabi suka ya zo musu da mu'jizozi kuma tare yake zamani da su sannan kuma tsakanin annabi Yusuf alaihi salam da annabi Musa akwai shekara 400 tsakanin su, amma kuma ya ce wato annabi Yusufa ya zo musu, suwa yake nufi kakannin su, mana kakannin ku da aka yi shekaru 400 baya annabin Allah Yusufa ya zo musu da hujjoji bayyanannu. Fama ziltun fi shakkin min ma ja'akum bihi, amma ba ku gushe ba, kuna cikin shakka game da abin da ya zo muku da shi, wato da ya zo muku da waɗannan hujjoji bayyanannu ba ku yadda ba, sai kuka riƙa yin shakka game da abin da ya zo da shi. Shin waɗannan abubuwa da ya zo da su daga Allah ne ko ba daga Allah ba ne? Wato yana gaya musu kakanninku da annabi Yusuf ya zo da hujjoji bayyanannu, su ma shakku suka riƙa yi cewa Yusuf nan daga Allah yake ko ba daga Allah yake ba. Waɗannan abubuwa da ya zo da su da suke nuna akwai Allah, suke nuna cewa Allah ɗaya ne kuma yana da cikakken iko. Shin anya waɗannan abubuwan da gaske Allah ne ba shi su? To kakanninku sun yi haka. Wato yana gaya musu cewa ku ɗinnan da kuke wa annabi Yusuf, annabi Musa alayhi salam waɗannan abubuwa, kun kafirce mai, kun ƙaryata shi, kun ce mai shi mai yawan ƙarya ne, kun ce mai ɗan dabo ne. To ba yanzu ne fa kuka fara wannan ba. Kakanninku ma sun wa annabin Allah da aka aika musu a baya shekaru 400 da suka wuce. Hatta idza halaka, haka kuka riƙa yi, kuna ƙaryata shi, kuna aibanta shi, kuna kafircewa abinda ya zo da shi, hatta idza halaka, har zuwa lokacin da ya rasu. Ultur sai kuka ce, ma'ana sai kakanninku suka ce, lan ya ba asallahu min ba da yi rasula, lan harfu na fiyin na abadi, wato harafi na kore abu na har abada, duk sanda ka ga lan wato har abada. Kuka ce lan ya ba sallahu rasulan min ba'di, wato akwai a taqadim da a ta'khir a aya. Abinda ya kamata a gabatar da shi sai aka jinkirtar, abinda ya kamata a jinkirtar kuma sai aka kawo shi gaba. Lan ya ba sallahu rasulan, domin shi ne maqulin bihi. Kuka ce ai har abada Allah ba zai aiko wani manzo ba min ba'dihi bayan Yusuf nan. Wato kakanninku sun kafircewa annabi Yusufa, sannan kuma suka faɗi magana ba dalili, ba wanda ya gaya musu, ba tare da ilimi ba, akan jahilci, cewa wai Allah har abada ba zai aiko wani manzo ba bayan rasuwar Yusufa dinnan. Shi Yusufa din alaihi salam kakanninku ba su yarda da shi ba, sannan kuma kakanninku suka yi aiki da jahilci, suka faɗi magana ba dalili, cewa ai har abada Allah ba zai ƙara aiko wani manzo ba, Allah ba zai aiko wani manzo ba bayan tafiyar annabi Yusufa alayhi salam. Kazalika kamar yadda na gaya muku dinnan, kamar yadda Allah ya halakar da kakanninku waɗanda suka ƙaryata annabi Yusufa alayhi salam, ba su yarda da cewa Allah shi ne abin bauta ba shi shi kaɗai, kuma Allah ya ɓatar da su, ba su tuba ba. Kamar yadda wancan abu ya faru, yudillillahu, Allah yake ɓatar da man huwa musrifu, wanda ya kasance mai yawan saƙo, wato anan musrif wanda ya kasance mushriki, wanda ya kasance mai yawan saƙo na shirka. Asali daga fi'ilin asrafa yusrifu asrif, akan mazanin af'ala yuf'ilu af'il. Idan aka ce asrafa fulani, wato wane ya yi barna da dukiya, ya kashe dukiya fiye da yadda ya kamata ya kashe, shi ne abinda Bahaushe yake cewa almubazaranci, aka ji ai barna kuɗi ne wannan. To sai ya zamana faɗin shi a nan, wanda ya irin mana ana kiran shi musrif, to sai aka idlaƙin wuce gona da iri a kan saƙo ta hanyar amfani da wannan kalmar. Saboda haka nan man huwa musrifun asali wato wanda ya kasance mai ɓarnatar da dukiya. To nan abinda ake nufi wanda ya kasance mai wuce gona da iri a wajen saƙon Allah. To haka Allah yake ɓatar da shi, kuma ya kasance murtabun mai shakka game da samuwar Allah akwai shi ko babu, sannan kuma ya kasance mai shakka game da cewa wannan manzo shin daga gaske ne Allah ne aiko shi ko ba shi bane, ya kasance mai shakka shin daga gaske an mutu za a tashi ko ba za a tashi ba. To duk wanda ya kasance haka wallahi yana batar da shi da adalcinsa. Ya Allah yake batar da bayinsa shine ya nuna maka ƙarya ita ce gaskiya, gaskiya ita ce ƙarya. Kaga nan Annabi Musa alayhi salam shine gaskiya, amma da shi Fir'aunan da jama'ar shi ibda gani suke a Fir'auna ne gaskiya, abinda Annabi Musa ya zo da shi ba gaskiya bane, gani suke Fir'auna ne abun bauta, amma Allah da ya halicci kowa da komai ba shi bane abun bauta. Su daga Allah yana batar da bayinsa da adalcinsa, ya bayar da shari'a ga wasu bayin nasa da falalarsa. Nan Yusuf alayhi salam, akwai wasu malamai da suka ce ba ana nufin Yusuf dan Annabi Yaquba bane anan, wato ana nufin jikansa ne, jikan ainihin Yusuf dan Yaquba ne alayhi salam, domin matar Yusuf Zulaika ta haifawa Annabi Yusuf alayhi salam ɗa mai suna Ibrahim, wato da Ibraniyanci Ibrahim ana nufin Ibrahim. To wannan Ibrahim shi kuma sai ya haifi ɗa namiji sai ya sa sunan baban shi Yusuf. To wasu malamai hadda shi Ibrahim kala radiyallahu ta'ala ya ce wannan Yusuf wato ba Yusuf ɗan Annabi Yaquba ba ne, ana nufin Yusuf ne ɗan Ibrahim ɗan Yusuf ɗan Yaquba. Wannan shi ne matsayin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala a kan wannan. So daga wannan mu ma shi ne matsayinmu. So daga a kan wannan aya ba ana nufin Annabi Yusuf ɗan Annabi Yaquba ba, ɗan Annabi Ishaq ɗan Annabi Ibrahim, ana nufin Annabi Yusuf ɗan Ibrahim ɗan Yusuf ɗan Yaqub ɗan Ishaq ɗan Ibrahim. Wannan shi ne matsayin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a kan wannan. Wannan kenan. Kuma mafiyan masu tafsiri sun tafi akan cewa ana nufin Yusuf ne ɗan Annabi Yaquba, wato Yusuf ɗin nan da yake da sura ɗin gurungun tashi suratu Yusuf alayhi salam, suka ce shi ake nufi ana. Allahu a'lam. Babban abu dai shi ne duk matsayin da mutum ya ɗauka a kai babu wani laifi a kai, babu. Babban abu shi ne dai darasin da ke ciki, darasin da ke cikin abin da ke faruwa, abin da yake nuna musu a nan cewa abin da suke yi ɗin nan fa su sani ba daidai ba ne, domin kakanninsu sun taɓa ƙaryata Annabin Allah, suka yi yunƙurin kashe Annabin Allah, kuma ba su yarda da abauta wa Allah shi kaɗai ba. Daga ƙarshe kakannin ba su ci nasara ba, saboda haka kenan kuma an kun ƙaryata Annabi Musa alayhi salam, kun yi yunƙurin kashe shi ba za ku samu nasara ba, domin kakanninku sun yi. Sannan haka kuma abinda yake nuna musu cewa abin nan da kuke yi gado ne, ba kuna ƙaryata Annabi Musa alayhi salam ba ne da hujja, a'a kuna yi ne da taƙalidi, kuma taƙalidi ɓatacce, ma'ana koyi ɓatacce. Kun tashi ne kun ga ana ƙaryata Annabawan Allah, shi yasa kuma kuke yi. Wato mutum ya tashi a gidansu ya ga ana wani abu ya yi, idan abin alheri ne wannan taƙalidi mai kyau, ka tashi gida ne ana istighfari ana salatin Annabi ana hailala, ko da ba ka da dalilai a kai sai ka ci gaba da yi. Misali kaga wannan an ce iyayen shi yake koyi da su, alhamdulillahi wanda yake koyi da iyayensa kan yin istighfari da salatin Annabi da la ilaha illallah, ai alhamdulillahi. Wannan kuma ya tashi a gidansu ne mai sallah kafiri ne, mai yin kaza mushriki ne, kaza kaza dan Annabi ba a cewa, iyayen annabi a'udhu billahi suna wuri kaza a'udhu billahi wannan sai ya tsoro akan wannan to wannan kaga takalidi ne mummunan takalidi to shine nan yake ga musu wato suka yi mummunan takalidi ne domin kakannin su sun yi haka wannan shine to dalilin da yasa kuke yin haka amma ba wai kuna da wani dalili bane domin Musa alaihi salam ya zo muku da hujjoji bayyananni kun kareta shi kamar yadda kakannin kuma Yusuf alaihi salam ya zo musu da mujizozi sun kareta shi so da kuma koda Yusuf ne dan annabi Yakuba ko kuma Yusuf dan Ibrahim dan Yusuf din dukkan su alaihi masalam su biyu domin dukkan su manzanni ne akwai wanda suka ce a'a wannan Yusuf wani annabi ne wanda aka tura wa aljannu malaman tafsiri wanda suke wannan magana cewa a cikin aljanu annabi mursali guda ɗaya ne talshi ne Yusuf din banban da shi ba za ka ji aljani wani annabi amma wasu malamai suka ce shi ne amma dai mu a wurin mu babban magana wacce take da dalilai inda za a kawo a ce wurin dalilai ne shine abin da shi bayan ya faɗa radiyallahu ta'ala sannan shakka ka rika yin abakan shakka ba shi da kyau mutum misali ka jana ce to abin ne ga shi malamai sun rikitar da mu yau in ka ji na wayannan sai ka ji su ne da gaskiya in kuma ka ji waɗannan sai ka ji su ne da gaskiya ka zama abin da shebran yake kira kenan da in ma'atin shi ne mutumin da an yi daidai a yi daidai tare da shi shi da sanje redin bane redin bane in kuma barna ma ake to an yi barna tare da shi shi da sani menene maganin wannan shi ne neman ilimi shi ne maganin wannan shakka ɗin kuma da tambaya hausa ma sun ce tambaya mabuɗin ilimi in malamai wannan sun ce kaza ba kyau wannan ya ce da kyau kowa komai jahilcinka in ka tambaye su za ka fahimci inda gaskiya take algabata malam kun ce kaza nan ba shi da kyau algabata malam addinin musulunci wake da ikon haramta abu ko sai gaya maka wake da ikon haramta abu sai gaya maka Allah da annabi kuka ci to algabata malam wannan abin da kuka ce ba shi da kyau shin ina ne Allah ya ce abin ba shi da kyau to abin da yake sa mutane suna fadawa cikin irin wannan hali shi ne rashin tambaya malamai sun mai da kansu kamar wasu irin sarakuna da ba a tambaya su kaga dai Fir'auna ma ana abin nan nashi da ka yi tambaya sai a ce ya yi mummunan ladabi ba haka ba in ba ka so a tambaye ka to kar kai magana amma matuƙar za ka nuna baki kai magana to jama'ar da suke sauraron ka kuma haƙƙinsu ne su yi tambaya in ka ce kaza babu kyau da ka yi shiru ba wanda zai tambaye ka amma yanzu da ka ce kaza ba kyau to duk wanda ya ji yanzu haƙƙin shi ne ya tambaye ka ka gaya mishi waye ya ce abin ba kyau wannan shine ƙa'ida ta addinin musulunci domin a kawar da kokwanto Allah ya yi mana wani abacin alkur'ani domin ya karantar da mu kamar irin yanda masu wasan kwaikwayo misali suke karantar da mutane domin ka ga mai wasan kwaikwayo ya fito a dan fashi da makami to ba dan fashin bane yana so ya nuna aibin fashi da makami in ka ga mai wasan kwaikwayo ya fito a dan 419 to yana so ya nuna aibin 419 to ubangiji a cikin alkur'ani sai ya zaɓo wanda shi ne na biyu a cikin halittar shi a daraja da imani da komai shi ne na biyu annabi Ibrahim alaihi salam sai Allah ya ce mishi ya Ibrahim ni fa ina iya tayar da matattu kuma zan tayar da su annabi Ibrahim na jin haka bai ce amantu ya rabbi ba sai ce rabbi arini kaifa tuhil mauta ya ubangiji ka nuna mun ka nuna mun yadda kake tayar da matattun ka nuna min yadda za ka tayar da matattun sai Allah ya ce ba a wannan tuhumin na faɗi cewa zan tayar da matattun ba kai imani bane ba kai yadda bane sai annabi Ibrahim yace bana walakin liyatma inna qalbi na yadda kana da iko zaka tayar da mutuntu amma ka nuna mun domin zuciyata ta samu nutsuwa a gani kuma Allah ya mishi haka fa kus arba'ata min al-qayri ko ya nuna mishi yadda ake yi to nan ubangiji yana nuna mana akwai mai iko irin ubangiji
babu
akwai mai imani a yau irin annabi Ibrahim in ka dauke manzon Allah
babu
to ga annabi Ibrahim yana tambayar ubangiji ya nuna mishi abin da yake so balle wani malami ko mai girman shehi kuma na fata gane ko shehi ne in ya faɗa mu baka gamsu ba kai tambaya in ya fushi ya ritaya daga shehuntaka don shehi ya kai girman Allah ne bai kai ba su da ka in ba za ka iya jure a tambaye ka ba to kake magana wannan shi ne abinda Allah ya koyar da mu a cikin Alkur'ani kowaye duk sanda ka yana ci ai shehi ka zama kamar gawa a'a ba fahimci magana ba ne ana tunani ne in shehin ya yi magana wacce ta zama sarahatan Allah ne ya faɗa sarahatan annabi ne ya faɗa to shi ne sai ka zama mene kamar gawa amma in shehi yanzu da abin da shehi ko tafiya ake yi shehi ya taka kashi in ka zo za ka taka ba ɗauke ƙafar ka za ka yi ba wannan cikin tafiya shehi bai ga fata ba misali sai fanjam ya faɗa za ka yi kai man kawai za ka yi sufa ciki ne wannan shi ne ƙa'idar addinin Islama kuma shi ne ƙa'idar da ɗariƙar Tijjaniya ta gina a kai shisa shau Tijjani yake cewa idan sani tun anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fa'malu bihi wama khalafa fatruhu idan kuka ji wani abu daga wuri na aka ce ni na faɗa to ba ku fi aiki da shi ba a'a fazinuhu bi mizani shar'i ku auna abin da ma'aunan shari'a me ma'aunan shari'a su hudu ne qur'ani sunna ijma'i da qiyas kuma wafaka fama dubi duk abin da ake ce ni na faɗa sai ya muwafaka ya yi daidai da ma'aunan shari'a to fi aiki da shi amma duk abin da ya saba fi fatali da shi to da wannan ne duk komai matsayin mutum a yadda kake gani a duniyance yana da wani matsayi ya yi abin da ya saba wa qur'ani a fili ko ya abin da ya saba wa sunna a fili ko ya abin da ya keta ijma'i ko ta hanyar kiyasi ya saba wa shari'a to yanzu ba za ka yi mishi biyayya ko gwamnan wata jiha ne ya je kaddamar da famfo a wani ƙauye jama'a ƙauyen ta tare ce jama'a alhamdulillah alƙawarin da muka yi za mu kawo muku ruwa lokacin yaƙin neman zaɓe mun cika ko ba mu cika ba me za su ce mun cika ko sai ya buɗe ruwa fa yanzu ko ɗiba ya sha ce to daga yau duk abin da ya fito daga famfon nan ku sha shi ana nuna na ashe sokawe ya fashi ko sai pipe ashe shi ma ya huji sai abinda ke fita daga sokawe ya bi pipe kana bude famfo sai ka gan shi yalo yalo sai ka ɗiba ka sha ka ce ai gwamna yanzu ran da ya kaddamar da famfo ya ce duk abinda ya fito a nan mu sha gwamna ya faɗa haka ne tunanin cewa duk abinda zai fito menene shi ne abin da ake nufi ga shehune in sun faɗa abu tunani shehi ba zai faɗa abin da ya saba wa qur'ani ba zai faɗa abin da ya saba wa sunna ba zai faɗa abin da ya saba wa qiyasi ba balle ta na ijma'i wannan shi ne to shi ne nan yake gaya musu da aka shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu lura da wannan aya yake cewa adda'u kulluhu al-jahl bi shari'ati wa dawaru arruju ila ta'alluf shi ce ciwo gaba ɗayan sa ma'ana matsala ta addini gaba ɗayan ta ta tattare ne akan jahiltar shari'a amma shi yace maganin wannan abu arruju ila ta'alluf komawa zuwa ga neman ilimi wannan shi ne abin da shi Ibrahim ya faɗa saboda haka wannan ne in ana so a kawar da shakku da shi iskile magana a nan shi ne mene neman ilimi akan matsalar da ake magana a kai din na sannan kuma ya yi maganar Allah yana ɓatar da wanda ya kasance ya wuce gona da iri a wajen saƙo wato nan ba ƙaramin abin tsoro ba ne wato yana nunawa cewa dukkan mutumin da ya dage akan sako ko da sako ɗaya ne kullun yi yake yi to wannan ƙarshen ta Ubangiji ya rufe zuciyar shi barnar da ta riga ta shiga ta zauna ba za ta fita ba imani da shari'a da ikhlasi da suke wajen zuciya kuma ba su da wurin shiga sadaka bai yadda da komai ko Allah ka ce mai ya faɗa ko annabi ka ce ya faɗa ko wa ka ce ya faɗa in bai daidai da abin da ke zuciyar shi ba zai yadda to wannan an sa wa zuciyar shi sakata kenan shine abinda Hizqiyil alaihi salam yake faɗa ana wato maganin wannan shine mutum ya nisanci sabon Allah
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتيهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يدعو الله على كل قلب متكبر جبير
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يدعو الله على كل قلب متكبر جبار Allah ya ce allazina yajadiluna fi ayatillahi kaman an tambaya ne ya ubangiji su wane ne musrifun murta mutanen da suke dogewa akan barna kuma suna yin mene shakku sai Allah ya ce allazina yajadiluna fi ayatillahi su ne waɗanda suke yin jayayya fi ayatillahi game da ayoyin Allah suna yin jayayya an kawo musu ayoyi da suke nuna mene akwai ubangiji an kawo musu ayoyi da suke nuna kaɗaitakar ubangiji an kawo musu ayoyi da suke nuna cewa lallai ubangiji yana da cikakken iko amma ba su yadda ba ayoyin kuma iri biyu al-ayatut takwiniyya da al-ayatut tanziliyya wato ayoyi da ake saukarwa daga sama kamar irin wanda muke karantawa na alkur'ani da kuma ayoyi irin na jikin mutane waɗanda suke mene suke nuna cewa lallai akwai Allah sannan kuma lallai shi kadai ne sannan kuma babu shakka yana da cikakken iko da kuma ma sauran halittu don an kawo musu sai su yi jayayya su kuma sun yi jayayyan nan da gairi sultanin atahu suna yin jayayyan ne ba tare da wata hujja da ta zo musu ba su ba su da hujja amma gashi Allah ya ce amma ba zai yadda ba to kai kawo naka dalilin babu annabi ya ce ba zai yadda ba to kai kawo naka dalilin babu to duk wanda ka ganshi da irin wannan hali to ya shiga matsayin wato musrifin murtab yana jayayya da ayoyin Allah ma'ana yana jayayya akan wani al'amari an kawo mishi ayoyin Allah bai yadda ba shi kuma yana jayayya ne bigai da sultanin ba tare da wata hujja ba a tahun da ta zo musu bai da wata hujja shi kuma ba hujja shi yana jayayya ka kawo shi kuma bai kawo ba kabura makatan inda lahi wato wannan irin jayayya mutum ya yi jayayya da ayoyin Allah alhalin shi kuma ba shi da wata hujja tashi to abin ya yi girma inda lahi a wurin Allah makatan a wajen kiyayya wato inda Allah yake wa irin wannan al'amari kai musun ayoyinsa kai kuma ba ka da dalili ko kai musun sunnan ma'aiki kai kuma ba ka da dalili kai jayayya an kawo maka dalili kai kuma ba ka da dalili to wannan irin kiyayya da Allah yake wa irin wannan jayayya ta girma sannan kuma yana ɗaukar mai irin wannan hali to babu shakka kabura al'amarinsa ya girma ma'atan a wajen kiyayya inda lahi a wurin Allah mana Allah yana kinsa yana kin abin da yake wa'inda allazina amanu haka nan ma a gurin waɗanda suke imani wato waɗanda suke da imani su ma suna mene kiyayyarsu ta girmama akan wanda yake jayayya da ayoyin Allah ba shi da dalili ko kuma kiyayyarsu ta girmama akan a yi jayayya da ayoyin Allah babu dalili shi Ubangiji ta yaya zai nuna tashi kiyayya shi ne ya azabtar da mutum tun a nan duniya ballantana kuma a lahira, ma'ana a lahira ya azabtar da shi da wuta. To su kuma mu'minai ya za a yi su nuna tashi kiyayya shi ne su kauracewa irin waɗannan mutane. Da wannan aya duk wanda yake ganin kai mushriki ne bai kamata kana da wata hulɗa da zake da shi ba. Domin in ka yi hulɗa mai za ka samu lada ko? To shi gani yake kai ba ka da latin da kai mushriki. Shi yasa kake ganin duk abu wanda yake ba shi zai amfana ba to ba zai hulɗa da kai ba. Ba zai hulɗa sallah da kai ba, ba zai zo masallacin ka sallah ba. Taron wanda ka fi so a duniya annan Muhammadu ba za ka gan shi a wurin ba? Na batan gari. Duk wani abu wanda yake naka ne ka yadda yana da kyau to ba za ku haɗu da shi ba. Inda za ku haɗu da shi shi ne inda maslaharsa take. Maslaharsa shi ne mene abinda ya san in ba da kai ba zai samu abu ba. Kai misali abinda yake faruwa na harkar zaɓe a Najeriya akwai mutanen da su ‘yan kaɗan ne. Amma in ba sun haɗu da waɗanda suke shirkantarwar ba to ba za su iya cimma manufarsu ta siyasa. To a lokacin sai su zo kai ɗan uwanmu ne suna iya biyo kama masallacinka amma ba sallah ta biyo da su ba. Maslaharsu ce ta biyo da su. In lokacin sallah ma ya yi kuna taron ba za su shiga gurinku su yi sallah. Kada ka da hankali ne wanda sallah ummul ibadati da ya yadda taka tana da kyau ba kai ka san cewa bai yadda da kai ba. Idan aka gano in aka cimma gaci tunda shi dama ba adali ba ne ko ba san ka yake dama tsakani da Allah ba to in an zo raba ganimar abin da kuka yi to kai ba abin da za ka samu. Ba abin da za ka samu. Musulmi mu haɗu mu yi kaza to in an yi kaza an samu nasara to nan ne zai nuna maka kai ba musulmin ba ne. Duk abin da ake rabawa na mukamai shi zai fashi. Kai sai dai ku haɗu ko a suna a wurin ɗaurin aure baka 200 ko 300 shi ke nan. Ba za ka ƙara ganin shi ba kuma sai bayan shekara 4. Duk wanda ya yi yawa ya fi naka. To aikin da kake yi zai amfani da matsayin da ya samu ya hana wannan aikin. Yanzu yana zanta a hankali ne tunda ya fahimci kai baka san me kake yi sai bi ka hankali ka tura motar shi ya yi borin zai gaba ba zai sake wayewar ka ba sai bayan shekara 4 kuma kai kana nan yadda kake nan haka wannan shi ne. Da nassin Al-Qur'ani duk wanda yake jayayya da ayoyin Allah ba tare da yana da wani dalili ba. Misali yanzu wanda ya ce wa ɗan ɗariƙa mushriki ne menene dalilin shi? To kai tun da kake yin ɗariƙar ba kana da dalili ba? Kai da kana da dalili kuma akwai ko? To gashi yana jayayya ba ma jayayya ba shi ya wuce jayayya. A'a ya ma maka hukunci. Jira kai yake kai ka mutu a tura ka jahannama domin kai mushriki. Amma in maslahar shi ta zo tunda ya yadda ku yi maslahar shi kai ba ka da hankali in taka maslahar ta zo ka gwada man ka ce mun haɗu da kai a gurin kaza domin mu danne su. To yanzu alhamdulillahi muna da maulidin annabi rana kaza ka zo kaga zai zo? Zai zo ba saboda wannan ba maslahar shi ba ce. Dalilin mai yanka ba ai nan mun ga sabai ba su ba to taron da kuke yi a masallacin ka ko a wurin shi na ku danna wasu annabi yayi wannan abin ne kaga shi maslahar shi shi sa kake gani shi kenan sai bayan shekara 4 shine zaka gan su sananne za su zo a sunan kungiyar kaza da kaza saboda sun mai da kai baka san abinda kake yi bai da daraja a wurinka domin inda yana da daraja a wurinka to wanda ya ce wannan abin wuta zai kai ka bangare dalilin da yasa za ka saurare shi. Saboda haka duk sanda ka ga mutane sun shiga cikin kaskanci to sun ƙi mene bin abinda Allah ya faɗa ne. sai mu ke da yawa amma abin da aka hadi da su din ai ne muka ribauta da shi din jihohin nan ka duba inda aka ce a hada a danne wasu da aka danne kwamishina ɗaya tan ba ka da shi kuma kai ne ka ci zaben kuma an ci zaben domin kai ka fi yawa amma kai an baka shi kenan sai dai za a yi sauka a gayyace ka aikin ka kenan su suke dama su za su gayyace ka mai ƙoƙa miƙa hannu yadda liƙuliya tere mai yadda su fula su sa ma ɗaɗɗaba a hannu shi kenan ka tafi baɗi kuma su sake dawa ma'ana bayan shekara hudu kuma da ka gan su ke ta girmama su yaushe za su girmama abin da kake yi lashe
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب نعم كذلك يدعو الله على كل قلب متكبر جبار his ilhi ko kuma innan magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wato Hizkiyyah ya gama maganar shi amma abinda ya zo gaba ya nuna ci gaba da magana Hizkiyyah ne saboda ana gama wannan maganar sai aka ce wa qala fir'aun Hizkiyyah ci gaba da bayani ya ce kazalika kamar yadda nake muku bayanin nan Allah ya rufe zuciyoyin kakanninku ya ki bari da adalcinsa shari'a ta shiga ya ki bari da adalcinsa imani ya shiga ya ki bari da adalcinsa ikhlasi ya shiga suka ki imani da annabi Yusuf alaihi salam to haka Allah a koyaushe yake rufe zuciya ala kulli qalbin mutakabbirin kazalika yadullahu Allah ala kulli qalbin wato sai ka cire wasu abubuwa anan in ka cire harfu jarin din nan ala sai zamana kazalika yadullahu Allah kalba mutakabbirin jabbari ko kuma kazalika ya dabo Allahu kulla kalbi mutakabbirin jabbari so da harfu jarin din sai koma gefe wato kamar da ne muku bayanin nan haka Allah yake rufe zuciyar dukkan mutumin da ya zama mutakabbirin mai tsabagen girman kai ma'ana wanda bai yadda da maganar Allah bai yadda da maganar manzon Allah haka Allah yake rufe zuciyar shi kuma jabbarin mai tsananin dagawa jabbar mai tsananin girman kai mai tsananin dagawa wanda yake ga girman kai wanda yawa Allah ga girman kai kuma na wulakanta halitta yawa Allah tawaye sannan kuma mene ya wulakanta halittar Allah din shine mutumin da ya kasance mutakabbir jabbar mutakabbir yana wa Allah kima kasance shi jabbar kuma yana wa halittar Allah mana ya azabtar da su bai ganin su da mutunci bai ganin su da daraja sannan kuma ba su ba a bakin komai bane a wuri shi wato shine a haƙƙin mutum in an ce jabbar amma in yi da ma'arifa aljabbar wannan suna ne na Allah sai ma'anar shi ta canza sai ya zama na mene yana da ɗaukar ma'ana alƙahar kenan mai yawan rinjaye ubangiji ya rinjaye halittarsa ya fi halittarsa ƙarfi sannan kuma yana ɗauka a janibin ubangiji ma'ana mai gyarawa mai tsori in kana cikin talauci sai ya ɗora ka in ya ga dama ma'ana ya maida kai mai wadata in kana cikin rashin lafiya yanzu a kare kake kenan sai ya ɗora ka ma'ana ya baka lafiya in kana cikin tashin hankali sai ya ɗora ka ma'ana ya baka kwanciyar hankali aljabbar kenan sannan kuma aljabbar a haƙƙin Allah yana ɗaukar mene maɗaukaki wanda ya ɗaukaka daga dukkan wata na ƙasa ubangiji kenan amma a yin yanzu jabbarin a haƙƙin mutum to abin ba kyau ma'ana mai tsabagen girman kai ga halittar ubangiji da shi kanshi ubangijin wanda yake kullum fatan shi ya jefa halittar Allah cikin ƙasƙanci da bala'i shine jabbar kenan da haka masu mulki irin wayannan ake kiransu jababira wanda tura yake kira dictators wanda bauransu da kai yaushe za su saurare ka balle kai magana suke dictating me za a yi in ka ƙi su danne ka kawai haka Allah yake rufe zuciyarsu wato idan mutum baya so Allah ya rufe zuciyarsa kai ya girman kai ma'ana kai ya ki gaskiya da ta zo daga wurin Allah sannan kuma kai ya wulakanta halittar Allah amma in yana yin haka to Allah zai rufe zuciya iya sharrin da ke ciki ba zai fita ba sannan alheri da ke waje ba zai shiga ba lashkiya wa qala fir'aunu ya haman ibn li sarhan la'alli ablughul asfar bayan fir'auna ya gama sauraron iskilu sai sake mai da magana wa qala fir'aunu sai fir'auna ya ce ya hamanu ya kai haman wazirin shi kenan yanzu ma komai da martani ga shi iskilu ba zai yi ba yanzu za a dau mataki ne ibnu li sarhan ku gina mun tawa wato gini mai tsawo ku gina mun gini mai tsawo wanda daga ƙasa zai tafi sama kaman tawa haka kai sama gini mai tsawo la'alli ablughul asbab domin in isa zuwa ga mene ƙofofi al-asbab anan ƙofofi ba dalilai ba ina so in isa zuwa ƙofofi ƙofofin ina asbabar samawati shine zai faɗa
asbabar samawati fa attalihu ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kadiba wa kadhalika zayyana li fir'auna su'u amali wa sadda ani sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab
to kaman an tambaya ne waɗanna ƙofofi kake so ka je wurin su sai fir'auna ya badali sai ce asbabar samawati ina so ne ku gina mun wannan dogon gini zuwa sama domin in isa zuwa ƙofofi asbabar samawati ƙofofin saman nan zan tafi sama ku gina shi sai in caccaka in tafi sama kamar an tambaya me za ka yi fa attaliya ila ilahi musa in je in leƙo ubangijin musa nan ishi wato shi nan tunda yana tunani in dai ka ga akwai kace akwai abu to in ba shi a ƙasa yana sama tunda ubangijin musa alaihi salamu ɗin bai gan shi a ƙasa ba yanke kai ce to yana sama tunda ba mu gan shi a nan ba yanzu yadda za a yi domin in tabbatar da gaskiyar musa ɗin nan a yi min gini in hau leƙa in ga ko zan ga ubangijin musa nan ranar ke nan gini da ya ce a yi mishi wato abin da yake nufi a yi mai gini wanda zai zamana tsawon shi daga ƙasa zuwa sama mil uku a kilomita nawa kenan domin kowane mil ɗaya yana daidai da kilomita ɗaya da mita 609 kilomita ɗaya da mita 609 mil ɗaya yana daidai da kilomita ɗaya da mita 609 to in ka buga su uku za ka sami kilomita 4 da mita 897 ko da 4 ne haka wato a mai gini wanda daga nan ƙasa in an dinga tafiya zuwa sama zai kai kilomita 4 da mita 827 ne ko da 24 ɗaya da ɗigo 609 so uku na ji zai bayar da kilomita 4 da mita 827 ko da 24 ne wanda yake ya dame buga lissafi ya gani to abinda yake so kenan a mishi kuma aka yi mishi ɗin a can farko ya ce ya hamanu ubnili ka gina min domin shi hamana shi ne waziri gwamnati ce za ta yi to amma sai ta an samu mene sai an samu izini wato nan fir'auna ya ba da approval a yi sosin kuɗi ma'ana dukiya a yi wannan aiki dalla wannan aiki yana da amfani ga mutanen misira ko bai da amfani ashe duk gwamnatin da take yawa mutane abinda bai da amfani da kudin mutanen ta cuce mutanen kuma koyi da Fir'auna ne ba amfani shi yanzu wannan amfanin na waye na Fir'auna ne su mutanen Misra da za a ɗebi dukiyarsu a wannan gini zuwa sama mai tsawon kilomita hudu da mita 820 da wani abu dalla ne za su amfana da shi babu amma shi Fir'auna fa ya amfana duk aikin da mai mulki ne kawai zai amfana waɗanda ake mulka ba su amfana ba aikin banza ne kuma ya cuce su ana son aiki ne wanda yake mene mai waɗanda ake mulka su ne za su amfana kuma amfanin aiki biyu ne ba wai kan shi ba ka ga dogayen ƙarafuna a makala musu coci labashi ba ne shi makawa yana ganin wannan ne kai ma mai idan da kake gani wace matsala ya raba ka da shi aiki shi ne wanda ya raba ka da mene abinda ke damunka ya jawo maka amfani wannan shi ake kira aiki ya raba ka da damuwa ƙauyenku ba ruwa yara sai sun yi tafiya mai tsawo kafin su samu ruwa a kududdufi sanadiyyar ɗiban ruwan nan ma da suke da sassafe ba sa iya zuwa makaranta in ma sun je sai sun yi latti kan su je sun gaji in sun je ajin ba za su iya komai ba suna ta gyangyaɗi saboda sun yi jigilar ɗiban ruwa ranan sai aka kai ruwa ƙauyen dalla ya raba mutane da me wahala aiki ke mafata gari aiki ke nan kana zuwa asibiti in ka je abinda za a fara tambaya ka kawo 500 sai a baka kati wanda katin nan ma an ci riba da kai ne domin ko katin ɗaurin aure mai kan gaske bai kai naira 500 kwaya ɗaya ba amma wannan wulaƙantaccen kati a sayar ma da shi naira 500 sannan za ka ga likita so da yawa mutane wasu sun rasu saboda ba su da kuɗin da za su sai kati ranar ana nan sai wani ya ce wannan kati a jihata daga yau kyauta ne da Allah yanzu an kawo maka da damuwa ko ba a kawar maka ba sai wani ya ce yanzu jihata duk wanda ya yi hatsari a hanya in dai hatsarin abin hawa ne to a kula da shi kyauta amma malaria ya biya amma kaga ya rage da ko sai mutane suka yi hatsari da Allah wannan ya rage musu mene damuwa domin da bai shigo da wannan tsarin ba sai kuɗi ya yi mene sai aljihunsu ya yi kuka ga juyayen ciwo ga juyayen aljihu amma yanzu an rage musu wannan ko kuma a jihata duk wanda za a yi mai aiki za a cire mai ƙaba kyauta a yi mishi kyauta ba don an faɗi wannan ba masu ƙaba in za a cire sai an nemi taimako ko kuma sai an sayar da wata kaddara ta su dalla yanzu ya koyar musu da mene damuwa wannan shi ne aiki su da aka kar wani ƙyalƙyali ya ruɗe ka aikin banza ne irin wannan ƙyalƙyalin za ka ga mai mulkin kai ya amfana domin shi ya ba da kwangila shi ya san abin da ya caza shi ya san hancin da ya karɓa amma kai ba abin da ka amfana da shi ina fatan gane abin da ya dame ka ba shi ake maka maganin shi ba mun zalla tsira da mun zalla sallaka a gare shi barkaci da ake yakin Badar an kashe kafirai 70 an kama kafiri 70 daga ƙarshe sai ce a yanka musu fansa mai kuɗi ya biya ya tafi aka ringa yanka misali al-Abbas radiyallahu anhu babbansa aka yanka mishi ƙuƙiya 100 kowace ƙuƙiya tana daidai da dirhami 40 ne su da haka abinda aka yanka al-Abbas shine ya biya dirhami 4000
tsari dubu hudu a yau yana daidai da naira dubu yana daidai da naira miliyan 37 da 754 shine daidai da kudin da Al-Abbas ya bayar ya fanshi kansa a kada. To waɗanda ba su da kuɗi fa sai manzo Allah ya ce to duk wanda bai da kuɗi in ya iya karatu da rubutu za mu bashi yara mutanen Madina guda 10 ya karantar da su su iya rubutu da karatu da zaran sun iya to ya yantu. Kage yanzu shi wannan da ya iya karatu da rubutu da ma'aiki abinda ma'aiki zai karɓa a gurin shi shine naira miliyan 37,754 ko sai annabi ya ce to gashi ya koyawa mutum 10 karatu da rubutu a maimakon wannan kuɗi. Su 10 nan in ka raba musu kowane yaro annabi ya kashe mai nawa kenan naira miliyan uku da dubu ɗari biyar da saba'in da hudu. Kaga mene annabi shi fara ba da scholarship na farko a duniya. Allah annabi ya ce wayannan mutane da ba su da kuɗi mutanen Makka da aka kama su su je su noma ne ba ko gonaki a Madina ba ya faɗa haka ya ce su je su dinga jigilar ɗibar ruwa suna kawo masallacin shi ya ce su je su dinga sare kaya a Madina me ya fifita ilimi. Kaga kuɗi ya zo wa annabi amma me ya bayar ilimi. Saboda haka kowane yaro ya iya karatu da rubutu abinda annabi ya ware mai shine naira miliyan 3,574 kowane mutum ɗaya abinda gwamnatin annabi ta kashe mai ke dalla da aka ce mai koyi annabi. Saboda haka mai mulki in yana mulki in har yana da kuɗin ya yi gada yana da kuɗin ya mayar da hanyoyi su zama tagwaye bai ɗauke wa mutane ɗawainiyar ilimi ba ya cuce su alasana bai ɗauke kuma ya ƙara mummunan ƙari kuma mutanen da suke biyan ƙasa da naira 40,000 amma yanzu za su ringa biyan 150,000 amma ya musu gada kyauta saboda ba za ta amfane su ba ya musu tagwayen hanyoyi kyauta saboda ba za su bi tagwayen hanyoyin su zama wani abu ba nan gaba amma abinda za su yi su zama wani abu nan gaba to bari ya kore su kora da hali sai aka zagga musu kuɗi. Sai aka ga jami'i ya ɗauki hoton fitil a ƙarfe an makala mai cocila ko tagwayen hanya na kaga aiki to dama masu mulkin irin waɗannan suke so su zama a cikin al'umma kowa ya zama irin wannan bai san me ya aiki ba bai san me ya rashin aiki ba. Saboda haka duk gwamnatin da za ta kashe biliyoyin kuɗi kamar gada sama wanda bai da wani amfani ga mutane amma ta bar wa ma yara kuɗin da suke biya su ci gaba da biya ta zabga musu bala'in ƙari wanda ba za su iya ba to wannan ba gwamnatin arziki ba ce ga dama ba aka ce a koyi ko kuma ake koyi da annabi ba a duniya a gurin majalisar ɗinkin duniya misali babu abin da ya fi ilimi in ba ka ganin daraja annabi kai koyi da majalisar ɗinkin duniya wannan shi ne sannan kuma zai zama hatta malaman jami'an ma an kware su domin su malaman jami'ar suna da ƴaƴa a makarantar suna da ƙanne a makarantar suna biya su ma yanzu an zagga musu wannan kuɗin domin su ma za su dinga biya misali tunda ƴaƴansu za su biya ƙannensu za su biya to ba za su iya biya da wasu su wani yana da ƴaƴa biyu wani yana da ƴaƴa uku ga ƙannen shi yaya za a yi ya iya biya to ko da wasu sun iya biya shi ƴaƴan shi yanzu sun ba za su iya biya ba yanzu sai ka karanta da ƴaƴan wasu da kyau a ga ilimin zai lalace. Su da haka muna kira a gyara duk jihar da ta yi wannan tunani ta janye shi wannan shi alhamdulillah abinda ya ke damun ƙasar mu Najeriya da jihar mu ta Kaduna Allah kai mana maganin sa saboda matsayin manzon Allah tsira da mutane da su gare shi Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani shugabanninmu waɗanda ba sa ganin daidai abin da ya kamata, ya Ubangiji ka nuna musu daidai saboda matsayin annabi a wurin ka. Ka nuna musu daidai, in masu shiriwa ne ka shirye su, in ba masu shiriwa bane ya Ubangiji kai musu abin da ya dace dan matsayin annabi a wurin ka. Allah ya sa mu cika da imani. Barka sai na Rasulullahi, barka fatiha da salatu fati. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.